الحكيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 29 ga watan Rabiul Tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda yayi daidai da 4 ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam anna ainihin Imam Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana 600 littafin da ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani a wajen Ahlus Sunna wal Jama'a yau zamu tashi hadisi muna cikin bayani akan abin da ya shafi idi ne ko hadisi na 141 حديث جابر بن عبد الله
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
انكر قول جابر بن عبد الله الله يقارى مزيدة
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد
ناهلت تارد منذ صلى الله عليه وسلم ناهلت شرانا ايدي
وبدأ بالصلاة قبل الخطبة
في منذ الله يقارى صلى كافو غدبة وغاني اي يقارى صلى كافو مي كافو غدبة نندي انا قارى تبت منا raddi ga Banu Marwan wanda suka zo suka gabatar da ainihin wato huduba kafin idi shi yasa Jabir bin Abdullahi yake kokari ya tabbatar da hujja dake nuna cewa fa Banu Marwan sun yi kuskure Banu Marwan ba su yi daidai ba da suka zo suka yi takaddimin huduba kafin idi an gane ana yin ana gabatar da wato sallar idi ne kafin a zo ayi sallar juma'a an gane su kuma Banu Marwan sun ga sun yi bayanin uzurin su ko cewa sun kasance in suna yin huduba bayan an riga an sallame mutane suna watsewa ba sa sauraro to su kuma mutane sun gabatar da uzurin su abinda yasa ba sa sauraro saboda yanayin an shigar da huduba bai ko ayi huduba dan karantar da addini sai aka shigar da siyasa cikin huduba to shine malamai suke cewa shigar da siyasa cikin huduba an ga cewa mai huduba ya buge da siyasa ya buge da campaign da kuma ainihin adawa ga wani bangare na siyasa to kana da iko ka ki zuwa wannan huduba din kai zaman ka a gida sai an gama wannan huduba din in yaso sa'an nan ka zo masallaci ina ba sa lura to saboda haka anan wajen mun tsara samun hujja cewa ba daidai bane wasu malamai suna cewa khilaful aula tunda an yi haka a gaban sahabbai kuma sahabbai sun yi nasiha sannan kuma sahabbai suka bi su sallah ba fasa bin sallah ba duk da wannan abin da suka yi sahabbai ba su haukan munbari suna ta rudud mai zafi ba kuma sahabbai ba su fasa sun ci gaba da bin sallah haka ba na'am
fa bada a salati kamar al-khutba bila adhanin wala iqama
sai manzon Allah ya fara da sallah kafin huduba babu kiran sallah babu iqama
maqama mutawalli
kenan ya hukunci kiran sallah cikin sallar idi ya hukunci iqama al-ibada al-asalu fil ibada al-hazr asali ga ibada haram duk wani abin da mutum zai kawo ga ibada asalin shi haram sai an samu nassin da ya tabbatar da shi al-asalu fil ibada at-tawakkuf an gane yayi so asali ga ibada a dakata sai an samu nassin da ya tabbatar da shi yanzu akwai nassin da yace za a iya kira sallah a lokacin sallar idi za a iya tada iqama a lokacin sallar idi babu tun da babu kiran sallah da ta da iqama wato ya zan bid'a baya halatta a ce ai bid'a ce mustahsana ai kiran sallah abu ne mai kyau saka ana ganin babu laifi ana ganin kaza a laifi ne mai girma baya halatta na'am
sun maqama mutawakkian ala bilal
sa'annan sai ya mike yana mai jingina akan bilal babu laifi ga mai hudu ba in ya dan gaji zai iya jingina akan wani
fa amara bi taqwa wallahi azza wa jalla
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da jin tsoron Allah mai girma da daukaka
wa hassa ala da'ati
kuma ya kwaitar ga yin da'a gare shi wannan shine abin da ake bukata ga mai huduba ya karantar da mutane ya cusa wa mutane tsoron Allah da kiyaye dokokinsa kuma ya kwadaitar da mutane game da yin biyayya ga Allah da manzansa.
Wa'azan nasa.
Ko manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ga mutane
wa zakkaru.
Ya tunatar da su Allah. An gani? Wa'azin da zai shiga cikin al'umma ya ratsa su, ya sanya musu tsoron Allah, ya kaiya a ainihin wato kariya musu gwiwa, ya hana su saban Allah. Na'am.
Amma mada hatta atan misali.
Sa'annan sai ya zarci. Bayan manzo Allah ya gama yin wannan wa'azi, ya gama huduba ga maza, sannan sai ya zarce har ya je wajen mata. Kada kuma ta a wancan lokacin zai yi wa muryar manzo sallallahu alaihi wasallam bazai kaiwa matan ba. Kuma ba mu da ainihin amsakuwa irin na wannan zamanin. Inda akwai amsakuwa, zai iya yi wa ma wanda yake nesa ya fi wanda yake kusa jin sako. Ko? Annabi yana iya iyawa a masallaci daya, matan suna cikin masallaci suna can baya, yana huduba inda da amsakuwa. Matan zai iya yi wa su da suke baya-baya ma, sakon ya fi kaiwa gare su fiye da yadda zai kai ga maza. Amma wancan lokaci babu amsakuwa. Manzo Allah bayan ya gama wa'azi ga maza sai kuma ya tashi, ya je ya dumfari mata su ma ya musu mai, ya musu wa'azin su na musamman.
Amma zakkara wannan.
Ya musu wa'azi su ma ya tunatar da su Allah.
Wa qala tusaddaqna.
Yace ya ku mata ku yi sadaka. Ya ma'asharan nisa tasaddaqna. Ya ku taron mata ku yi sadaka.
Inna kunna aktharu hadabil jahannam.
Lalle ku ne mafi yawan kyarmami na jahannama. Ku ne mafi yawan kyarmami wanda ake konawa a wutan jahannama.
Dan faqamat mura'atun min sidatin nisa.
Sai wata mata ta miƙe daga cikin tsakiyar mata. Ai wasa. Wata mata ta miƙe a tsakiya, tana zauna a tsakiyar mata. Shine fassarar farko. Fassara na biyu, wata mata ta zauna daga cikin tsaka-tsaki na mata, ita ba tsohuwa ba, ita ba budurwa ba. An gane? Sannan fassara na uku, wata mata daga cikin tsakiyar mata, wato mata ita ba irin masu darajar nan ba, ba kuma irin kaskantattun nan ba. An gane, akwai mata yi irin na ƙasa-ƙasa a wajen daraja. Akwai mata yi wanda sun fito a babban gida ne, to ita ba ta can, ba ta can. An gane? Sai wasu mata, sai wata mata daga cikin tsakiyar mata. In muka dauke shi alal haqiqa, tana zauna a cikin tsakiyar mata sai kai magana. So dan an ce wata mata wacce ba mai daraja, to ya aka san cewa ita ba ta fito a babban gira bane, sannan kuma ba ta yi kaza, ga duk wannan na bukatar wani bayani mai tsawo. To gara a dauke shi akan haqiqa din, tana zauna a tsakiyar mata ƴan uwanta.
Safa'ul kadhdhayn.
Eh, wata matar tana da wani dugo-dugo, wani baki-baki, wani ainihin baki-baki a kumatinta. Na ba ta gani? Matar tana da dugo-dugo a fuskanta, wani baki-baki haka. An gani? To wannan hadisin ya shahara sosai a wajen malaman fiqh, suna kiran shi hadisu safaha'il kadain. Hadisin matan nan wanda take da ainihin baki-baki dugo-dugo a kumatinta. An gani? Abdullahi ibn Abbas, kada a manta, shine yake siffanta fuskanta ma. Wata mata tana da wani baki-baki a fuskanta. An wannan Jabir bin Abdullah shine yake faɗin wannan magana. An gano wannan ko? Yaya aka yi yasa akwai dugo-dugo a fuskanta? Kaga ya kalle ta. Shi fuskar mace al'aura ne? Kaga dole ne a yi tambaya. Fuskar mace al'aura ne? In ka ce fuskar mace al'aura ne, yanzu Jabir bin Abdullah babban sahabi ya kalli al'aura kenan? Har ma ya zamanto yana siffanta al'aura? Yanzu za ka iya kallon al'auran mace ka siffanta shi? Ai, duk wanda ya kalli al'aura ya siffanta, za a sanya shi daga cikin mutanen banza. Ballantana kuma ka jingina man sahabi ka ce to ai ga sahabi ne ya kalli al'aura. An gane? Wasu na cewa a'a, ai wannan zai iya yiwuwa ya faru ne kafin a saukar da ayin hijabi. Amma tunda aka riga aka saukar da ayin hijabi, shikenan sai aka hana kallon mata. Ai, to kai a yaushe ne wannan abin ya faru? Akwai daga cikin masu cewa kafin a saukar da ayin hijabi ne. An gano wannan ko? Akwai masu ganin wai baya inganta akan hujja da wannan hadisin akan halaccin mace ta bar fuskanta a buɗe, kamar za wanda suke al-ajanib. Wai saboda zai iya daukan cewa, zai iya daukan cewa wannan mata din wai kila ila matar tsohuwa ce. Zai iya yiwuwa matan nan kila tsohuwa ce, shi yasa ta bar fuskanta a buɗe. Mun ji to mu ɗauka matar tsohuwa ce. Idan tsohuwa ce a wajenka, a wajen wani ko ba tsohuwa ba ce. zai yiwa kai kana ganin kai ba za ka yi sha'awanta ba, ai wani zai iya sha'awanta. Masu karin magana suna cewa li kulli saqidin laqidun, duk wani abin da ya faɗi akwai mai tsuntan shi. Zaka ga kai din na kayar da slippers yayi kaca-kaca, wani yana nan yana kwasar rafta, yana farin ciki ya samu hanyar kuɗi. Ko yanzu irin jallabiyoyin da mutanen Saudiya suke zubarwa a bola da suke kira gumama, ai ma'anar gumama daga kumama ne bola. To ai shi mu ƴan Najeriya ake zuwa a siyan mana 1,000, 1,200, muna murna muna sanya gumama, muke sanya bola ne. Kaga mutanen Saudiya ba sa buƙatar gumama, amma mu ba. Sannan in ka je Saudiya, ƴan tukarin nan zaka ga kaji, kaji suna expire a Saudiya. Kajin agric in suka expire ana zubar da su ne a bola. ƴan Najeriya kuma sai su ɗibi kajin nan su yanka, in suka yanka su yi farfe su da shi, suna siyar ma mahajjata ƴan Najeriya. Kaga ayi li kulli saqidin laqidun, duk wani abin da zai faɗi akwai mai tsuntan shi. In wannan shine hujjar ka cewa kila matar, tunda kila ma yace, wasu malamai sun ce kila ai tsohuwa ce, to in kila zai ce to ai tsohuwa akwai mai sha'awanta, da yake nan. Sannan kuma wasu ka ce ai zai iya yiwuwa kisan ya auku ne kafin a saukar da ayan hijabi, an gane? Zai iya kila ya sauka ne kafin a saukar da ayan hijabi, domin wato ya kasance a cikin suratul ahzab, shi ayan yana suratul ahzab ne yayi, wai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, yana cikin suratul ahzab. Suratul ahzab an saukar da shi shekara ta 5 ko shekara ta 6 na hijira. Ko sannan kuma sallar idi an shar'anta shi ne a cikin shekara na 2 da hijira. Kaji wata shubha da ya kawo kuma, zai iya yiwuwa wannan magana na matan da ta fuskanta a bude kila ya faru ne kafin a saukar da ayin hijabi, tunda sai suratul ahzab an saukar da shi ne shekara na 5 ko 6 na hijira. Wani amsa zaka ba wannan? Shine wannan sallan idin da ake magana, sallan idin farko ne ko na 2 ko na 3 ko na 4? Shin sallan idin wanne ne? An ce sallan idin farko ne? Ai sallan idin farko shine shekara 2 na hijira, to sallan idi na 3 da na 4 ba? In ya faru misali. Saboda haka wannan baya zamantowa hujja, an gane wannan ko? Yawa, bai zamantowa hujja cewa wai dan kaza kaza da sauransu haka nan. To za ka suka ce tunda dai zai iya daukan kila tsohuwa ce, zai iya daukan kila kafin a saukar da ayin hijabi ne, zai iya daukan kila ainihin matar ta sa niqabi amma niqabin mai sharashara, ko wanda ya faɗa haka. Wani ya ce kila ma iska ne ya dauke niqabin. Yace to wa ma'al ihtimal yaskudu al-ihtijaj, tare da ainihin ihtimali irin wannan to kafa hujja ya faɗi. Yanzu ba za a zo a ce a fuskar mace kaza ba misali, sai a ce asali fuskar mace abu da yake nafsi ne yake tabbatar da rufe shi ko rashin rufe shi, kuma gaba ne sai an samu nafsi wanda ya ce a rufe ko ka a rufe. Kaga da aka samu nafsi wanda ya nuna sanya hijabi dole ne, kaga shi kenan. Amma asali rashin sanya hijabi sai an samu dalilin da ya ce a sanya shi, tunda sanya hijabi ai bauta ne. Ko to saboda haka wannan hadisi dai zahiri ya nuna mana matar nan gashi ta bar fuska a bude, ko babu wanda ya ce wai shekara 2 ne na hijira, babu wanda ya ce kafin a saukar da ayin hijabi ne, duk wannan ihtimali ne wanda wannan ya sanya shi. Kaga mutumin da ya ce kafin a saukar da ayin hijabi ne, shi yake bukata ya kawo dalili. In bai kawo dalili ba, to nafsin yana nan ya halatta mace ta bude fuskanta, an gane wannan ko? To kuma da aka saukar da ayin hijabi, akwai inda aka ga wata mace ta bar fuska a bude aka ce sai ta rufe dole? Kaga muna so mu san wannan. To ai misalin wannan, in ka ce wannan, me zaka ce kan hadisin Fadl bin Abbas? Wanda Fadl bin Abbas yana goye a bayan manzon Allah akan ainihin raƙumi. Sai wata mata ta zo ana kiranta Khas'amiyya, ƴar ƙabilan Khas'am. Ana kiran hadisin hadisul Khas'amiyya. Ta zo tana tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam kan wasu al'amura. Ta nemi annabi tambaya, annabi na bata amsa. Shi kuma lokacin Fadl bin Abbas ya kora mata ido, yana ta kallonta ta ɗauke mai hankali, an gane ku? Ita ma ta ga shi kyakkyawa, tana ta kallon shi, shi ma yana ta kallonta, da annabi ya lura suna ta kallon juna, nan take sai annabi ya karkatar da fuskar shi yace wannan kyakkyawan mata ban amince mata daga wannan kyakkyawan saurayi ban amince mai daga kyakkyawan matan nan ba annabi ya juyar da fuskar anan malaman fiqhu na malike suka ce abin da yake wajibi ga ainihin namiji in ya ga mace gazzul basar shine ya rantsa ido kare kalle haram kare kalle ta idan kuma mace ita menene nata wajibi gazzul basar ita mace da a ce dole ne ta rufe fuska a wannan da manzo Allah ce ke baiwa Allah kina dauke hankalin mutane kanki yayi yawa yake rufe fuska bai ce mata haka ba ashe in ta rufe fuska ganin daman kanta da kanta ne ko in ta rufe fuska ta kyauta in ba ta rufe ba babu laifi to shine Ibn Hajar da ka wannan hadisi Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace kafa hujjar da aka yi da wannan hadisi Imam Al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan ya kafa hujja da wannan hadisin cewa wannan hadisi ya nuna duk fuskar mace ba dole bane ko fuska ba al'aura bane an gano wannan sai Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace wannan hujja mun magana ainihin Imam Al-Khattabi bai zama hujja abin da yasa bai zama hujja yace ita wannan mata ta cire niqabi ne a lokacin aikin hajji wannan lokacin aikin hajji ya halitta cire niqabi shine Nasiruddin Albani yake bada amsa kan wannan maganar Imam maganar Ibn Hajar cewa Ibn Hajar ya manta a cikin Fathul Bari Ibn Hajar ya ce lokacin da matar ta zo wajen Annabi lokacin an yi jifan jamra Ibn Hajar da kanshi ya faɗa cikin Fathul Bari an yi jifan jamra so Ibn Hajar sai ya manta da wannan magana sai ya faɗi wancan idan aka yi jifar jamra an yi abin da ake kira at-tahallul sughra an yi karamin tahalluli a nan wajen halla kullu shay illa nisa komai ya halatta sai mata a nan wajen tunda an yi tahallul za ta iya shiganta da ta saba yi da a lokacin nan tunda an riga inda niqabi dole ne ya zama wajibi ta mayar da shi a lokacin tunda a lokacin an yi tahallul abin da aka hana a can wajen la tantaqibul muhrima mace mai harama kata sanya niqabi amma ai ta gama ai tai ta hallu tunda tai ta hallu za ta iya sawa kai wajibi ne ma ta sa inda sawan dole ne misali na ba ta gano wannan shine albani ga to Ibn Hajar ya manta da wannan cewa tai ta hallu ne sannan ma mukaddara cewa ma misali ana aikin hajji ne to ai a wajen aikin hajji niqabi dinkacce ma nan niqabi shine wanda aka dinka to wanda za ka mata yarba suna sanya shi da hijabin da niqabin ana dinke da an dinke shi shine aka ce masu aikin hajji kar ta sa amma mace in ta gara ma tana iya sace irin wanda ake sace din nan mai igiya wanda ake sako shi din nan kuma a daga shi tana iya irin na a irin na za ta iya sace shi amma sai ga shi nan matan ba ta sake shi ba to ai mata yan annabi suna tafiya in sun ga maza sai su daga in sun ga maza sai su saki ashe sana ana saki ana aikin hajji in ka gara ma kana in baka san maza su kalle ka za ka iya saki tana iya saki to sai zo mata ba da saki ba kuma sun ci gaba da kallon juna kuma a gaban fiyayyen halitta kuma zai yi in an ce al'aura ne zai yi al'aura a bayyanar da shi a fiyayyen waje inda yafi ko ina tsarki a duniya in an ce al'aura ne fuska to kuma sai a zo Ka'aba inda manya-manyan mutane kyawawan mata na duniya suna zuwa manyan mutane suna zuwa sai a bayyanar da al'aura a gaban taron jama'a ina ba ta gane wannan saboda haka a takaice dai babu wani dalili wanda ya nuna cewa ainihin fuska al'aura ne misali saboda wannan mata ta zo ga Abdullahi bin Abbas yana siffanta ta mace mai digo-digo a fuska a gano wannan ko sai take cewa lima ya rasulullah sai mata ta ce ya rasulullah me ya sanya ka ce mata su ne mafi yawan kyarmami na jahannama
qala li anna kunna tuksirna shaka
yace saboda ku mata kuna yawan koke kuna yawan complain kullum ba a taba burge ku an gane duk kokarin da namiji yayi an gane ba kwa godiya da sauran su sannan kuna kafirce kuna butulce ma abokin hudan ku wai ashir din su shine mijin su kuna butulce ma abokin hudan ku mijin ku wanda yake shine abokin hudan ku ya ciyar da ke ya tufatar da ke ya miji kaza ya miji kaza kuna butulce mishi da zai muku alkhairi shekaru masu yawa sai dan kuskure rana daya kuna iya cewa ma ra'aytu minka khairan kadu ban taba ganin alkhairi tare da kai ko kadan to wannan shine suna fitin cewa wai dalilin shigar su wuta ba an gari suna yawan koke complaints yayi yawa ko kai kaman baka yi ba sannan suna butulcewa abokin hudun su ta ba dan gane wannan su kaga wayannan mata suna da fiki ita wannan mata ta fahimci mata ba wai kawai an tsane su bane kada wani ya doka kawai ai mata an tsane su ne kawai mata musulunci baya son mata shi zaka tura mata cikin wutan jahannama dalilin tura su dabi'an su ne tura su mutane ne masu yawan koke mutane ne masu yawan butulcewa mijin su ga kokarin da yake yi na matan gane wannan so da haka wannan shine abin da ya shigar da su a wata ruwaya kuma kuna yawaita tsinuwa mata suna da yawan tsine mai yaro Allah ya tsine ma Allah ya kwashe ma albarka Allah ya wulakanta ka kawai da sun dan yi fushi kadan yaro ya dan saba musu sirrin gi tsinuwa kenan sirrin gi zage zage kenan ko da kai mijin zaka musu wa'azi za su bari na lokaci kuma an kara su kara tsinkewa kara yin zage an gare to za ka ga da wuya ka ga miji yana da yawan wannan tsine tsine sai dai in da ma can ya taso ne a haka ba za ka ga mace mai tarbiya ba mace kirki ta fito a gidan kirki mai tarbiya yaro ya dai kuskure ta yi fushi kawai in ta harzuka sai tsinuwa to wayannan abubuwan da wani zai iya rena su su ne suka janyo mata da yawa za su shiga wutan jahannama to kuma da manzo Allah kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan irin abin da duk da manzo Allah ya mana bayanin su bi sa'un kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin nan ru'usu gunna ka asni matil bukhtil ma'ilatin nan to har manzo Allah ya ga mana wasu mata wanda za su shiga jahannama yace shi bai gansu ba amma za su bayyana nan gaba irin yadda mata suka lalace suna mugun shiga mata suka lalace suna bleaching mata suka lalace suna kada jikinsu a gaban maza wanda ba mazajen su ba suna rawa suna kaza suna rashin kunya mata suka dage da zuwa wajen bokaye yanzu da tsafe-tsafe saboda neman cin biyan bukata na duniya da kuma cewa ba sa sa musu kishiya za su iya bin kowane irin hanya ne to in aka hada da wannan da kuma wannan ya kuke gani kuna shi kenan sabon ba da shigan mata wutan jahannama na da yawa an gane wannan ko kenan anan wajen idan mace ba ta son shiga wutan jahannama me za ta yi idan ba ta son shiga wutan jahannama sai ta kiyaye idan mace ta kiyaye wannan to ba ta daga cikin ainihin kyarmami na jahannama za ta samu maslaha na'am
ala faj'alna yatasaddaqna
min kullihin na sai suka kama sadaka daga kayan kulliyan su mata suka ji wannan an ce su yi sadaka kenan sadaka zai sassauta wannan azaba din ko to shi ne mata suka ji to tunda haka ne bari mu dage sai suka yi riko da sababi sai suka kama yin sadaka daga kayan kulliyan su
yalkina fi sawi bilal min aqra
kuma jefawa a cikin tufafin bilal daga dan kunnan suna cire dan kunnan suna bayarwa da kuma ainihin zoban su zabban su suna sanya zabba zobe suna sadaka da shi dama ya halatta mata su yi sadaka ba da izinin mijin su ba sun zo sun cire ainihin abun wuya zinari da azurfa suna ta bayarwa dan kunnan suna bayarwa a gari to malamai sun ce idan dan kunnan ko zo ba wani mai tsada sosai ba ne suna iya ba da sadakan shi ko kyautan shi ba sai miji ya sani ba amma in yana da muhimmanci sosai kafin ta bada kyauta ko sadaka ta gaya wa mijinta kila tana da zobe wanda ya kai miliyan yana da zobe ya kai miliyan daya kawai mijin na cikin wani tsanani yace baiwa Allah mun shiga tsanani ba na aran zoban nan nake siyar zan mu yi kaza in jajali tace ai nan kawai ran malam wani yayi wa'azi akan tsoron Allah kan sadaka kawai na doka na bayar shin ya zai kasance wannan abun kaga ayin ka duba da manzo Allah yace mata su yi sadaka kun tana da yace mata su yi sadaka to matar Abdullahi bin Mas'ud a lokacin tana da kuɗi fiye da shi mijin na sai Abdullahi bin Mas'ud yace shi yafi cancanta a ba sadaka shi da ƴaƴan shi ita kuma tace ai ta bata niyyar zuwa zai ta bada sadaka ne can ki babu da zabi ai je ki tambayi annabi ni ba zan je ban ji Abdullahi bin Mas'ud je ki tambayi annabi shin da ni din nan mijin ki da ƴaƴan ki da kuma sadaka a waje wanne yafi shi ne ta je da asusu ba ta buga sammako saboda jin nauyi sai ta zo ta tarar akwai wata ita ma da suka zo sai ainihin annabi ya zo sallah sai annabi ya zo ya gansu su waye wannan sai sunanta Zainab ita ma wacce ma Zainab wacce ayu zayani ba hazihi a cikin Zainabobin wacce ce wannan ta ce ai ni ce Zainab matar Ibn Mas'ud me ya faru kaji abin da ya faru kai magana sadaka sai ina so in yi sadaka in samu lada sai miji na Abdullahi bin Mas'ud yace shi ya bi dacewa ki ba ki a bashi sai annabi ce sadaka Ibn Mas'ud ya faɗi gaskiya zawjuki wa waladuki ahqqu man tasaddaqti man tasaddaqti alaihim, yace da mijinki da danki ƴaƴanki su suka fi cancanta ki ba sadaka. To anan wajen da a ce wannan bai faru ba sai tai sadakan daga bayan mijin yana cikin tsanani yana buƙatar jalli sai zo ya ji labari kawai gashi nan tayi kaza fa ya fice gani za a samu maslaha ba za a samu maslaha ba. To saboda haka irin wannan kada mace ta je an ce kawai annabi ya ce ayi sadaka kawai shikenan tana da gida kawai ta daga gidan kawai ta bada kyauta ta bada sadaka in za ta bayar da sanar da mijinta. Amma dukiya mai ɗan dama-dama wanda ba shi da tsada sosai bai da kaza tana iya bayarwa ko miji bai sani ba. Misali wani malamin fiqh sun ce wanda bai kai sulusun dukiya ba Allahu a'lam, an gane wannan ko yau? Kuma ya nuna zamanin manzo Allah mata na sa dan kunne mata na sa zabba, an gane? Nasiruddin Albani yakan ce ai zoban da suka sanya ba za ba ne almuhallak, zahirin hadisin zobe ne wanda yake ya kewaye hannayensu. Haka ya halatta mata su sanya zahab dinari wanda yake zagayayye sabanin Nasiruddin Albani. Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yana daga cikin malaman fiqh na wannan zamani wanda yake ganin cewa zobe in zagayayye ne wanda ba a yanke shi ba ya zagaye hannunta haka to baya halatta mace ta sa ko abun wuya zagayayye na dinari bai halatta ta sa, an gane? Amma zahirin wannan hadisi ya nuna gashi mata sun sa. Sannan akwai wasu hujjoji wanda malamai sun tattauna akan shi na cewa wannan fahimta na Albani ba fahimta bane mai karfi Allahu a'lam. Ina fatan gane wannan, Allah shi taimake mu. Wahu Muslim. Eh. Na'am, masha Allah. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.